This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dadar dukkan akan zangon FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar kun tashi lafiya. Ina kuma tare da
Usman Kabara ga kuma takaitattun labarai. Sojojin Najeriya sun jaddada kudurinsu na aiki da cikawa game da umarnin shugaba Muhammadu Buhari na murkushe 'yan Boko Haram a cikin watanni uku masu zuwa. Jiya Lahadi, jami'an kiwon lafiya a kasar Saliyo suka tabbatar da cewa an samu hasarar rai sakamakon kwayar cutar Ebola. A jiya Lahadi, shugaban ɗariƙar Katolika Papa Roma Francis ya koka game da mutuwar wasu mutane guda 71 a ƙasar Austria.
To Allah shi kyauta, bayan kun gama jin labarin duniya.
To menene abin da Buhari ya wanda ba su yi bada?
Tsohon sarkin Gwando Alhaji Mustapha Haruna Jakolo akan surutan da wasu suke yi akan mukamin da shugaba Muhammadu Buhari ya nada a kwanan nan. Za ku ji sauran bayani an jima. Haka kuma za ku ji cewa an sassauta dokar hana fita da aka kafa a Masau. Sai kuma ciki da gaskiya da Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar kamar kowace ranar Litinin.
To jama'a, assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Sojojin Najeriya sun jaddada kudurinsu na aiki da cikawa game da umarnin shugaba Muhammadu Buhari na murkushe 'yan Boko Haram a cikin watanni uku masu zuwa. A yanzu haka dai rundunar sojan ƙasa ta bankaɗo babbar cibiyar haɗa bama-baman 'yan Boko Haram tare da kama shugabanninsu guda biyu, kamar yadda kakakin sojojin ƙasar Kanar Sani Usman Kuka Sheka ya faɗa. Ya ce farmakin ya ba su damar kwace mota da kuma sinadaran haɗa bam da suka haɗa da taki da kuma tukwanen gas. Ya ƙara da cewa wannan ba ƙaramar galaba ba ce, sannan haka ya nuna irin hazaƙar sojojin Najeriya wajen iya yaƙar ta'addanci da kuma 'yan ta'adda. Ya ce sojojin sun kwace ababen fashewa da mahaɗar bam a hanyar Maiduguri zuwa Bulabulin da kuma Damboa lokacin da rundunar bataliya ta 25 ta farmaki ƙauyukan Sandiya, Kokakuwa da kuma Inyaleri da ke jihar Borno. A ƙarshe ya ce duk wannan kame ya faru ne da taimakon ɓangaren soja na leƙen asiri na Najeriya a ƙoƙarin ganin bayan 'yan ta'addar na Boko Haram.
Jiya Lahadi, jami'an kiwon lafiya a ƙasar Saliyo suka tabbatar cewa an samu hasarar rai a sakamakon kwayar cutar Ebola mako ɗaya bayan an sallami mai fama da cutar ta ƙashe da aka san ta kamu da cutar. Babban jami'in kiwon lafiya na ƙasar da ke Afirka ta Yamma mai suna Brima Krabo ya ce an gano kwayar cutar Ebola a gwajin da aka yi wa gawar 'yan shekaru 67 a duniya da ta mutu a wani ƙauye kusa da kan iyakar ƙasar da Gini. Cargo ya faɗawa kamfanin dillancin labarun Reuters cewa za a gudanar da ƙarin gwaje-gwaje a kan gawar don tabbatar da kasancewar ƙwayar cutar. Ita ma cibiyar kula da cutar Ebola ta ƙasar Saliyo ta ce tana ci gaba da bin diddigin gano mutanen da suka yi mu'amala da matar kafin mutuwarta a sakamakon cutar. An sallami macen daga asibiti a ranar 24 ga wannan wata na Agusta, tare da dakon kwanaki 42 ba tare da labarin ɓullar cutar ba, don ƙasar ta fice daga sauran ƙasashen da ke fama da cutar. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ce fiye da mutane 11,300 cutar ta kashe a ƙasashen Saliyo da Gini da kuma Liberia da ke Afirka ta Yamma. Sannan kuma fiye da silisi guda na 'yan ƙasashen Afirka ta Yamma ne aka san sun kamu da wannan cuta ta Ebola. Wannan annoba dai ta faro ne a farkon shekara ta 2014.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A jiya Lahadi, shugaban ɗariƙar Katolika Papa Roma Francis ya koka game da mutuwar wasu mutane guda 71 waɗanda suka mutu a cikin wata katuwar motar ɗaukar kaya da aka yi watsi da ita a ƙasar Austria. Papa Roman ya ce wannan babban laifi ne da ya saba wa duk wata fahimtar jinsin bil'adama. Ya yi addu'ar neman gafarar Allah ga mutanen ko kuma mamatan, kamar yadda ya faɗa a fadarsa da ke Rome, tare da kira ga shugabannin duniya da su daƙile irin wannan aika-aikar. A halin da ake ciki yanzu, ƙasar Hungary ta tafke mutum na 5 da ake zargin yana da alaƙa da mutuwar mutanen da ake zaton aikin masu safarar mutane ne. An dai sami garwakin mutanen ne yashi a kulle a cikin rufaffiyar babbar motar mai na'urar sanyi da aka bari a gefen babbar hanya. Wasu 'yan ƙasar Bulgaria guda 3 da wani ɗan ƙasar Afghanistan suna hannu bisa tuhumar wannan mutuwa ta mutane guda 71. A yayin da bakin haure ke tururuwar shiga Turai, jami'ai a Birtaniya, Faransa da Jamus suna kira da a san yadda za a tsara shigar tasu ta ƙasashen nan da ƙarshen shekara, musamman ta mashigar su ta kan iyakar Girka da Italiya, duk lokacin da suka kwararo daga ƙasashen Afirka da kuma Gabas ta Tsakiya.
Wani senator ɗan jam'iyyar Democrat mai suna Jeff McKelley daga mazaɓar jihar Oregon da ke yammacin Amurka jiya Lahadi ya ayyana goyon bayansa ga yarjejeniyar ƙasashen duniya na hana Iran ƙera makaman nukiliya. McKelley shi ne senata na 31 da zai kada ƙuri'arsa a wata mai zuwa game da lamarin don ƙara kusantar da shugaba Barack Obama ga fara aiki da yarjejeniyar. Amurka da wasu gigan ƙasashen duniya guda 5 ne suka kulle wannan yarjejeniya tare da kiran a sa idon duniya game da shirin nukiliyar Iran. Ita kuma Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙasashen yammacin duniya za su ɗage takunkumin kada tattalin arzikin da aka ƙaƙubawa Iran. Majalisar Dokokin Amurka da ta haɗa da wakilan jam'iyyar adawa ta Republican ne za su kada ƙuri'a a tsakiyar watan Satumba mai kamawa. Har yanzu ba wani ɗan jam'iyyar Republican da ya nuna goyon bayansa ga yarjejeniyar nukiliyar Iran da aka ƙulla. Masu hasashen al'amura suna ganin cewa 'yan majalisar wakilai za su yi fatali da yarjejeniyar.
Mashawarciyar Amurka kan harkokin tsaron ƙasa Susan Rice ta gana da Firaministan Pakistan da sauran manyan jami'an gwamnati a Islamabad. Ta gana da su ne game da tattaunawa akan harkokin da suka shafi matsalolin ta'addanci da wasu lamura na daban. Kafin tafiya ziyararta ta sai da jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka suka bayyana cewa tattaunawar za ta hada da maganar ayyukan ta'addanci da ke da tushe a ƙasar ta Pakistan. Bayan ganawar Susan da Nawaz Sharif, Firaministan bai yi dogon bayanin abin da tattaunawar tasu ta kunsa ba, maimakon haka ya nuna maganar ƙara alƙinta alaƙar ƙasar Pakistan ne da Amurka a nan gaba don amfanar juna. Rice ta kuma ziyarci shalkwatar sojin ƙasar Pakistan da ke Rawalpindi, inda ta gana da hafsoshin sojan ƙasar Janar Rahil Sharif.
Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An sassauta dokar hana fita da aka kafa a birnin Misau jihar Bauchi, kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Abdulwahad Muhammad ya aiko.
A yanzu sabon lalin zai fara aiki ne daga karfe 8 na dare zuwa karfe 6 na safe. Taƙaita yawan fitar daren ya samo asali ne saboda da tazoman da wasu 'yan tada kayan baya suka gudanar a satin da ya gabata biyo bayan nada sabon sarki Miso na 11 Alhaji Ahmed Suleiman da aka yi. To ganin cewa zaman lafiya ya dawo a masarautar Miso, hakan ya sa mazauna garin ke buƙatar gwamnati da ta janye dokar kwata-kwata.
Sunana Shehu Ahmed daga garin Miso. To akwai babban damuwa a kai, ina talakawa suna da shirin doka da oda tunda aka zo aka kawo jami'an tsaro babu wani husuma da ya faru. To amma muna ƙara roƙo da gwamnati da bibi talakawan da suka zaɓe ta saboda su ma suna da haƙƙi a cikin kundin tsari na mulki na ƙasa su fito su yi walwala a bisa doka da oda. Sannan kuma akwai masu kasuwanci, dimbin masu kasuwanci da fitarwar da sai sun sarrafa tukunna suke samun su ciyar da iyalansu. To bisa wannan dalili ne muke roƙon gwamnati tunda an samu zaman lafiya, shi sabon sarki yana nan a fadansa yana ma karɓan baki da suke zuwa masa murna. Muna roƙon gwamnati ta ɗaga wannan abu saboda su ma talakawa su samu su ci gaba da walwalansu da kuma sai da abin da ya kamata su sayar don su sayar da iyalansu.
Sai dai in ji cewar kakakin hukumar 'yan sandan jihar Bauchi DSC Haruna Muhammad ya ce da zaran an tabbatar da zaman lafiya a masarautar to za a janye dokar hana fitar daren baki ɗayansa.
To alhamdulillah yanzu komai ya lafa yanzu dai alhamdulillah har gwamnati ta sauko da wannan doka na hana fitar dare daga karfe 8 zuwa karfe 6 yanzu. Kuma muna sa ran Allah ya danne ba da dadewa ba idan abubuwa sun tafi kamar yadda yake yanzu insha Allah za a ɗage gaba ɗaya ma.
Muna sani da an kama wasu mutane kaman nawa ne aka kama kuma ko nawa ne yanzu suke aka sake su ne yiwa?
An kama mutane kafin ne amma yanzu an tantance an kake na sakewa wasu kuma an kai su.
Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Mun gode Abdulwahab, kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu a Najeriya musamman 'yan kudancin kasar suna ta surutan cewa shugaba Buhari bai yi adalci ba a kan mukamin da ya nada a kwanan nan bisa korafin cewa an fifita yankin arewa maso gabashin Najeriya. Ga abin da mai martaba tsohon sarkin Gwando Alhaji Mustapha Haruna Jakolo ya ce a kan wannan.
To menene abin da Buhari ya wanda ba su yi bada? Kuma yan North East inda ake faɗa ake zargi ko North da baɗai duk wani ko wazo yana nashi amma bisa gaskiya Allah ni ban ga abin da yayi wanda ba daidai ba bisa ga kuma abin da mai ban haushi su yan presidency su ce wai za a yi gyara wani gyara sun ce ai ballah kenan a wannan shirme ne saboda haka abin da duk Buhari yau bisa ga shi president Buhari yau bisa ga wannan abin da su suka yi ne da sun ba ma kowa zaɓe nashi zaɓe suka a cikin a gani. Kuwaye wa'annan ke ga Obasanjo, SGF Chief of Staff, NSH Chief of Army Staff, SSS IGP da CBN gwamna. Kuma ne ke ga Umar Yar'adua, wane ne ke ga Jonathan, sannan wane ne shi President Buhari. A ganin shi ya canza daga cikin suka yi ne. A bari sai an ƙara ministoci da sauran mukaman da za a ba su wa, sannan za a so mazargi. Mutumin nan ba ya zo ɗan lokaci ɗan tuntuni da zuwan shi kawai an so mazargin shi. Haba. Wannan ba daidai ba kuma mutane ba a tausaya musu don Allah me za ki ba su wanda ya ke jininsu muke tausayin su mu wannan arewa ma ko kirka musu mun yi sauran muka je ziyara su mu ga halin su ciki an kashe sarakunan su an kori garuruwan su ba kowa ciki ko delegation din sarakuna sun je su musu jage ko mallamai sun je su musu jage ko ƴan tajirai sun je su musu jage aka gudun mu a ba su shi yasa mu hukunta da damar su muna rashin kunya don mu ba mu kula da su ba. Saboda ni mutanen South North East mutanen jihar nan yan kwana ne nan na fara aiki na saba da su da su a yi musu cin zarafi.
To ka san ana zargi su kamar misali yan kudu suna zargin cewa duk da cewa shi shugaba Buhari bai gama nada mukamai ba tunda har yanzu ba nada ministoci ba suna zargin cewa wai ba a musu adalci ba. To idan aka dubi tarihi wani bangare ne aka fi wa rashin adalcin aka duba?
Ya fa kare wa'idan mukamman ba. Yan kalilan ne aka yi mai in fi bibi halin da mutanen nan suka ciki sun rasa kasarsu. An kashe musu yara da manya da ubanni. Mata ba su da maza. Maza ba su da mata. An sace musu yan yara shekarar kwana 500. Garuruwansu ba su hannunsu ba su da arzikin ƙasa ko kaɗan ba su da tugadane babu gidan da za ke gashi su inda an kwanshe ke don an ba su makami wani abu da gare su ai ba president Buhari tausayi kawai ya ji ya tsaye nashi ƙoƙari ya taimaka wa mutanen nan ɗan tausaya musu kuma. In ke bi ba su gani mutanen nan cikin halin da suka ciki suka fito kwayansu da kwarkwatarsu suka ce ko kashe su za a yi za a tsaya su bauta su goyi bayan su zaɓi wani bawan Allah. Kiri ba su gani ina ne ya samu wa'annan vote kun kudu kamar da ya samu da wajensu kuma tuntuni an shirya a kai musu ɓanna bayan aka shirya shi ba. Lokacin Obasanjo da lokacin Jonathan Allah ba su kadai du'ar mu na arewa. In ce yace na cewa akwai lokacin da Bola Ige yace Obasanjo yana yin program nasu na AD kuma da mai shemu abin da muka iyawa jama almajirai sun amfani da EFCC da CPC da ICPC SS police su a ta juma shugabannin mu da gwamnati da kowa amma idan nasu ne aka taba suna kare su kina da komisare an zage shi da ya kashin Bola Ige amma yana cikin prison aka zabe shi zama sanata Nuhu Ribadu ya kawo case din Bode George Obasanjo ya watsi da shi shi kuma wannan ya kawo na dizaini an kawo magana dizaini magana jiragenta president da ce kuma Munashi Jonathan ga wannan princess Oduwa ta adiyeshin akan motocin da so ba wanda ya ce wani abu ga wata urun mate sarfai ga security exchange commission odg din nan har na cin assembly sun ce a kore ta ba su kore ta ba mutumin nan ba ya zo dan lokaci dan tuntuni da zuwa shi kawai an kuma zargin shi haba wannan ba daidai ba kuma mutanen ba a tausaya musu don Allah me zaki ba su wanda ya ke jinin su
To duk da cewa dai shugaba Muhammadu Buhari bai gama naɗa makamai ba, me yasa ne 'yan Najeriya ke gajen haƙuri? A kasance da mu a shirinmu na hatsi domin jin amsa. A halin yanzu kuwa ga shirin ciki da gaskiya.
Sannan kuma sun an san mun kuɗi naira 35,000. Hakimin Danejin Mahuta kenan Danejin Kasada ya tambayi Inspector Umar Iyo gaskiya ne sun an san mun kuɗi 35,000 sai suka ce gaskiya ne sun an shi kuɗi na naira 35,000 mai gari Yariman dan Kanjiba sun ba shi naira 10,000 a cikin kuɗin saboda haka su 25,000 suka ansa
Jama'a assalamu alaikum zamu faro shirin mu na yau da wani kyakkyawan labari dangane da batun ƴan sanda na ƙaramin ofishin ƴan sanda da ke garin Dan Kanjiba a ƙaramar hukumar Kafur ta jihar Katsina wanda muka fara gabatar muku da shi a makon jiya ƙasa da sa'a ɗaya a bayan da muka gabatar da wannan shirin mataimakin Inspector General na ƴan sanda mai kula da shiya ta ɗaya wadda ta hada hadda jihar ta Katsina wato AIG Tambar Yabo ya bada umarni ga kwamishinan ƴan sanda na jihar Katsina kan a kamo waɗannan ƴan sanda guda biyu wato Inspector Umar Iro da kuma Kofar Nura Suleiman tare da wannan farar hula mai suna Kabir Bala magana da muke da ku a yanzu haka waɗannan mutane guda uku suna kula ofishin CID na jihar Katsina yayin da shi AIG Tambar Yabo yace lalle a binciki wannan kashin kajin da ake zargin mutanen suna kokarin shafawa ƴan sanda baki ɗayan su idan na kora ne a kore su to mun nemi mu ji ta bakin shi AIG Tambar Yabo to amma wakilin ciki da gaskiya bai same shi a office ba sai a cikin makon nan zai kokarin magana da shi kan wannan batu to amma kafin nan bari mu koma ga shi Idris Badamasi da ci gaban abin da ya faru a wancan lokacin sannan mu ji ta bakin lawayan su barista Shafi'u Umar Karfi
bayan da sati kaman sati uku naje na nemi lawaya na dauki lawaya kuma naje nayi kara a koti malam fashi bayan nayi kara aka kawo musu sammaci ladda aka kawo sammaci ranar litinin da yamma latalata da safi Kabir Bala da yake shi yaron ƴan sanda ne saboda haka sai ya kawo musu wannan sammaci ya ce to ga sammaci an yi kara su daga nan sai suka tada committee na mutum biyu suka tafi wajen baban mu cewa ya tursa samu injin ya wuce magana sai baban mu yace shi babu ruwan shi daga nan sai su da Kabir Bala da Inspector Umar Iro da Kofar Nura Suleiman sai suka hadu suka je suka yi karan mu gaban shi mai garin mu wanda ake ce mai Yarima to da aka yi karan mu gurin Yarima sai Yarima ya kira mu sai baban mu ya gaya mai cewa shi fa ba zai zo ba kinda ba laifi muka yi ba kuma mun je kotu kotu ke da haƙƙin bin kadin duk wani shar'u da ake yi a kasar nan to daga nan sai shi mai gari wato Ibrahim kenan Yarima Iman dan Kanjiba tare da shi wannan in charge na outpost na dan Kanjiba Inspector Umar Iro tare da Kofar Nura tare da shi wancan kabir Bala yaron sai suka je suka yi kalan mu gurin hakimi da suka je suka yi kalan mu gurin hakimi sai hakimi ya kira mu da hakimi ya kira mu su sun ga mai abin da suka ga mai sai ya ce shi abin da yake so kawai mu tafi mu je mu janye shari'a kawai kuma idan mun ki bin umarnin shi na janye shari'a to wannan yana nuna da shi zamu yi shari'a ba da su ba sai muka ce ma hakimi to hakimi hakimin da nejin mahuta kenan da nejin katsida sai muka ce ma hakimin mahuta da nejin katsida to ran kai dai ka san abin da mutanen nan suka yi mana bayan muna yin shari'a da su wata tara a koti sannan kuma sun an san mun kuɗi naira 35,000 sai ya tambayi Inspector Umar Iro gaskiya ne sun an san mun kuɗi 35,000 sai suka ce gaskiya ne sun an shi kuɗi na naira 35,000 mai gari Yariman dan Kanjiba sun ba shi naira 10,000 a cikin kuɗin saboda haka su 25,000 suka ansa bayan ya tafi ana yi gobe zamu shiga shari'a sai kabir Bala ya ci gaba da bada labari a cikin gari cewa gobe in an je shari'a sun je sun yi magana daga sama cewa za a dauki shari'an nan daga kotun da muke yi za a mai da ita hannun yan sanda kuma in an mai da ita hannun yan sanda za su yi mana mummunan wulakanci kuma daga ƙarshe za su mai da wannan shari'a cewa mu ne ke da laifi su ba su yi laifin komai ba
sunana Shafi'u Umar Karfi kuma ni ne lauyan wa'annan mutane wato Idris Badamasi da Hafsat Ahmad a cikin wannan shari'a da muke yi wani lokaci kimanin cikin watan Nuwamba da ya gabata na shekarar 2014 su wa'annan mutane da shi Idris da Hafsat sun zo jina suka yi mun bayanin cewa ga wulakanci da kuma abubuwan da suka faru abin da ya shafi cewa shi Idris akwai wani kabir Bala dan Kanjiba wanda yake shi ma mazaunin dan Kanjiban ne ya hada kai da yan sanda kokarin su na su samu wani abu a jikin shi suka an san mashi kudi suka tsoratar da shi suka kokarin kulle shi suka tsare shi na wani lokaci dole sai da dauki kudi naira 35,000 ya ba su domin su sake shi daga baya suka sake shi sannan ita Hafsat ta bangaren ta ita ma sun je gidan mahaifiyar su su hudu yan sanda su uku cikin yan sanda akwai shi Inspector Iro din wanda shine shugaban su na wannan outpost da kabir Bala da Kofar Nura Suleiman da shi kabir Bala suka je gidan ita wannan Hafsat suka iske ta mahaifiyar ta bata lafiya tana kwance suka kamo ta suka ci da ita ofishin yan sanda na wannan kauyi na dan Kanjiba inda suka tume ta cewa wai shi kabir Bala ya zo ya kawo karata wajen su cewa tayi ciki kuma ta zubar kuma shi Idris shine ya mata wannan ciki wanda ta musanta wannan bayani sakamakon haka suka ce bari za su shigar da ita cikin wani daki suka shigar da ita wani daki suka sa ta tube kayanta kafin haka shi shugaban wannan outpost wato shi Inspector Iro yayi kokarin ya nemi ya lalata da ita da bata ta kiyarda shine yasa ta tube kayanta inda ya dauko hannun shi yasa a cikin farjinta ya lallatsa kuma ya mammatsa mata wato jijjikinta ne ya tattaba ta kuma yayin mata gargadi cewa kar ta kuskura ta je ta gaya ma wani in ta gaya ma wani za su rasa gidansu da gonar su ta gado kuma zai batar da ita haka shi ma Idris kutankucin abin da ya faru kenan bayan yan sanda sun aisho da kuɗi naira 30,000 daga hannun shi suka yi mai gargadin cewa in wani ya ji wannan magana shi ma za su yi kokarin batar da shi wannan shine bayanin da su wa'annan mutane guda biyu suka zo suka same ni na samu haka sai ni kokarin shirya koke kamar da ake a gaban kotu na rubuta na bi ka'idoji na shigar da ƙara a gaban senior magistrate ta cikin garin Malumfashi amma mutum su wa'annan mutane guda biyu wato Idris Badamasi da ita Hafsat na shigar da wannan ƙara koke na neman kotu ta taji wa'ancan mutane ƙwara uku da laifuffukan da suka aikata wanda ni a fahimta ta ta doka sun yi laifuka ne na farko akwai abin da shafi laifin bata suna domin sun bi gari sun yaya da cewa su wa'annan sun yi zina kuma ƙarya ne tunda ba wata kotu da aka samu ta taba samun su da wannan laifin banda su da suka kirkiri wannan labari sannan da laifi na wato tsoratarwa ta laifi wanda yake cewa criminal intimidation sannan da wato cin mutunci na ƴa mace da gangan wannan sune laifukan ƙwara uku da na shigar a gaban kotu nake neman kotu da ta caji wa'annan yan sanda guda biyu da shi wancan kabir Bala so mun je mun yi nisa mun fara shari'a dan an fara sauraron shaidu mun gabatar da shaidun mu guda biyu so wanda daga baya amma sai muka nemi a shigo da wa'annan yan sanda daga baya inda muka bada muka nemi kotu ta bamu dama a tura musu da sammaci aka tura musu da sammaci ta hannun commissioner yan sanda saboda ta haka ake shiga musu da ake gayyata su kotu. An kai mai commissioner yan sanda kuma mun tabbatar da wannan samaci ya same shi ya kuma amma mutanen da muka zo kotu ba su zo ba yan sandan guda biyu wato shi Kofi Nura da kuma shi inspector Iro babu wanda ya bayyana a gaban kotu. Muka zo muka sake roƙon kotu ta sake tura musu da sammaci a matsayin tuni domin mu sake ba su dama. Muka aka sake rubuta sammaci aka ba commissioner yan sanda amma har ila muka sake zuwa na biyu mutanen ba su zo a kotu ba ba su kotu ba. Dan muka na sake roƙo nace to a rubuta ma commissioner yan sanda har ila yau da takarda tuni ta cewa mutanen nan fa mutanen shi ya sako su zo su fuskanci tuhumar da ake musu a gaban kotu. Ya sa su zo su bayyana a gaban kotu amma duk da haka mutanen nan har izuwa halin yanzu ba su bayyana a gaban kotu ba. Suna ta kokari suna shiga suna fita tunda za a yi su kokari su ga sun lalata wannan shari'a da ke gaban kotu. Bayan aka ne so na zo na fahimci cewa akwai kokari ta bangaren su da suka yi suka shiga suka fita su suka san inda suka shiga suka fita suka je suka samu inda za su samu ana kokari yanzu za a maida mu wai ofishin yan sanda su binciki wannan laifi. Bayan har an riga an fara sauraron shaidu kuma sannan an gayyace su sun ki bayyana a kotu kuma sakamakon haka kota ba da umurni na aje a kamo su. Akwai umurni na kotu har yanzu tunda ba soke shi aka yi ba na aje a kamo su. So amma wancan kutse da aka yi daga baya daga sama ya hana wannan abubuwa yanzu wai za a je kuma sai an sake bincike. Za mu iya cewa lokacin da za a ce mutum ya yi ƙarfin doka ba za a hukunta shi ba kuma kamancin wannan ya riga ya wuce. Insha Allah muna sa ran duk wannan abubuwan za a duba a ɗauki mataki a kai a kuma bima mai haƙƙin shi. Ni shawara da nake badawa ga mahukunta da masu ruwa da tsaki a cikin wannan al'amari su sa hannu a ciki a ga cewa an bi masakin su. Akwai wasu abubuwa ma na ɓoye wannan ne ya bayyana da dama da ma duk wanda ba a sani ba abubuwa su gyaru baki ɗaya a tabbatar da cewa an yi ma kowa adalci.
Lauya Shafi'u Umar Karfi kenan mai wakiltar Idris da Hafsat. Masu sauraro idan Allah ya kai mu a shiri na gaba za mu yi ƙoƙarin jin ta bakin mataimakin Inspector General na 'yan sanda Tambar Yabo kan wannan batun. A kasance lafiya.
To, kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
Sojojin Najeriya sun jaddada kudurinsu na aiki da cikawa game da umarnin shugaba Muhammadu Buhari na murƙushe 'yan Boko Haram cikin watanni uku masu zuwa. A yanzu haka dai rundunar sojan ƙasa ta bankaɗo babbar cibiyar haɗa bama-baman 'yan Boko Haram tare da kama wasu shugabanninsu guda biyu, kamar yadda kakakin sojan ƙasar Kanar Sani Usman Kuka Sheka ya faɗa. Ya ce farmakin ya ba su damar ƙwace mota da kuma sinadaran haɗa bama-bamai da suka haɗa da taki da kuma tukwanen gas. Jiya Lahadi jami'an kiwon lafiya a kasar Saliyo suka tabbatar cewa an samu hasarar rai sakamakon kwayar cutar Ebola mako daya bayan an sallami mai fama da cutar ta karshe da aka samu da cutar. Babban jami'in kiwon lafiya a na kasar da ke Afirka ta yamma mai suna Brima Karbo ya ce an gano kwayar cutar Ebola a gwajin da aka yi wa gawar 'yar shekaru 67 a duniya da ta mutu a wani ƙauye da ke kusa da kan iyakar kasar Gini. Karbo ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa za a gudanar da ƙarin gwaje-gwaje akan tabbatar da wannan cuta. A jiya Lahadi, shugaban ɗariƙar Katolika Papa Roma Francis ya koka game da mutuwar wasu mutane guda 71 waɗanda suka mutu a cikin wata katuwar motar ɗaukar kaya da aka yi watsi da ita a ƙasar Austria. Papa Roman ya ce wannan babban laifi ne da ya saɓa wa duk wata fahimtar jinsin bil'adama.
To, a gaishe ka, masu sauraro, sai kuma da hantsi idan Allah ya kai mu, misalin ƙarfe 8 na safe agogon Najeriya. Muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ke cewa sai anjima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.